الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى مدبان قيام. السلام عليكم ورحمة الله. barkan mu da saduwa a wannan yammaci na 15 ga watan Ramadan a wannan shekara ta 2420 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. Je idan ba manta ba, mun tsaya karshen aya ta 36 cikin wannan sura mai albarka, suratul ahzab. wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amra an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'ti Allah wa rasuluhu faqad dhalla dhalalan mubina. Yau kuma za mu tashi farkon aya ta 37 mai Allah ce:
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa idh taqulu lil ladzi an'ama Allahu 'alayhi wa an'amta 'alayhi amsik 'alayka zawjak واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى فلما قضى زيد منها وطرا لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا.
وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ تَنَا لُوكَتِنْ دَكَكِ فَتَعَوَ وَنْدَكَيْ مَسَ نِئِمَا وَتُشِينِ زَيْد ابن حارثة من ذن الله صلى الله عليه وسلم يَاي مَسَ نِئِمَا يَاِنْدِي يَنْشَاشِ دَقَبُوتَا يَزَمَتَا فَنَنْكُمَ يَي تَبَنِّنْسَ كَمْ يَتَ بَيَانِي يَقَبَاتِ شِكَرٍ دِي إِلَمُكُمَ انْتَبَا أَنْ جَانِكُمْ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَلَّا يَاي مَسَ نِئِمَا كَيْ Allah ya yi wa Zaid bin Thabit wato Zaid bin Haritha wato ni'ima da musulunci, wa an amta alaihi kai kuma ka yi masa ni'ima shine ka ba shi yanci. Tunda lokacin da kake cewa da shi amsik alaika zawjaka, kai dai rike matarka, wattaqillah ji tsoron Allah wajen zama da ita, yi hakuri haka harkan mata take za su yi maka ba daidai ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana ne kamar yadda hadisi ya nuna ruwayar Bukhari, daidai lokacin da shi Zaid din ya kai karan matarsa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa ba ta masa da'a, tana mata ba daidai ba, sai yake cewa amsik alaika zawjaka wattaqillah, kai dai rike matarka ji tsoron Allah. وتخفي في نفسك كان قوي وانا باشكن زوتير كما الله مبديه ابن ده الله زي بينا كنان جبا وتخشى الناس كان قولا سيتي كتم تاني والله أحب أن تخشى الله كما يفشن تنسك سورتيك سمع دفوة ميداني ابن ده مدن الله كي قوي واشكن زوتير وان ده الله كي سوى زي بينا نان جبا menene abin da manzo Allah ke jin tsoro na sai ku ce duk mutane wanda Allah ke cewa ya kamata ka fi jin tsoron Allah sama da su, shine abin da malamai suka yi zantuka cewa abin da manzo Allah ke boyewa da cikin zuciyarsa Allah ya sanace shi cewa lalle zai auri ita Zainab binti Jahash bayan rabuwarsu da mijinta Zaid. An gane ku wannan abin Allah ya riga ya zartar manzo Allah zai aure ta, bai kawai ana jiran abin ya zo ne ya faru nan gaba. To manzon Allah ko baya son wannan abin ya bayyana ga mutane babboyewa yake, saboda menene? Saboda ya danta Zaidu, ya mayar da Zaidu da daga baya idan ya zo ya auri matarsa, su a jahiliya Larabawa sai su samu abin aibata shi, tunda a jahiliya sun saba yin nan cewa na dan wani ne, to babu zaki za a yi uba ya auri matar ɗansa. To tunda ko haka ne yake, na mutane za su zo su yi surutai cewa ai gashi ma mutumin da ya yi tabanni da shi amma daga baya ya zo ya auri matarsa, shine wa takshan nasu wallahu ahabbu an takshaw. shine Aisha take cewa inda ace manzon Allah zai boye wani abu cikin Al-Qur'ani da ya boye wannan ayar Allah yake ce masa wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdihi kana boye wani abin da Allah zai bayyana shi nan gaba yo in kai wannan aya ta sauka sai maka fallasa zaka bayyana ta amma manzon Allah sai da ya bayyana ta dan Allah ce balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fa ma ballaghta risalata dan haka idan ka zo wa'azi ka ga aya ko da ka tafi ne funka dole ka jata ka fassara ta yadda take sai dai ba lalle bane kai bayani cewa to jama'a wannan aya yau ba ta shafe ni ko ta shafe mai dabba a sai dai auce kuma kai dai ba ka nika da Allah ka san ta shafe ka ko shi da ya baki ya san ta shafe shi ballan sana ko mai saurari haka Al-Qur'ani din kun gane da kyau a wani hadisin Aisha din take cewa ko dai kidi cikin wancan hadisin ne daga farkon sa take cewa take fadawa dalibinta masruk take dukkan wanda yayi da awar ababai guda uku to yayi wa Allah kariya yayi babbar kariya game da Ubangiji take dukkan wanda yace manzon Allah ya ga Allah to Allah hakika yayi kariya take dukkan wanda yace manzon Allah ya san abin da zai faru gobe to Allah hakika ya zama tataccen makareci take haka dukkan wanda yace manzon Allah ya koye wani abu cikin abin da aka saukar masa to shi ma yayi wa Allah kariya masruk yana cikin gida da yaji wannan zance sai tashi zaune yace haba ummul mu'minin ne shi da gaggawar zance ya zaki ce manzon Allah bai ga Allah ba bayan Allah da kansa yace wala tadra'ahu nazlatan ukhra inda sidratul muntaha inda jannatul ma'wa iz yakshi sidrata ma yabsha yace wala tadra'ahu bil ufuqil mubin sai aha ai ba wai ya ga Allah bane ya ga malaika jibril hakika manzo Allah ya ga malaika jibril ya kai ta asuffar sa da Allah ya halice shi wannan shine fassara ayat tun daga thumma dana fatadalla fakana kaba qawtayn aw adana dana shi manzo Allah ya kusanta fatadalla ya kara matsawa kusa da wa kusa da malaika jibril fakana kaba qawtayn hatta kanin su da shi ya zanto kamar zira'i biyu aw adana ko abin da bai kai zira'i biyu ba kina manzo Allah ya masa kusa da malaika jibril ba wai ya masa kusa da Allah ba kamar yadda wadannan suke fassara ba dan wasu suna kafa hujja da wannan ayar cewa manzo Allah ya ga Allah Aisha ta ce duk wanda yace manzo Allah ya ga Allah yayi kariya ko manzo Allah da kansa cikin hadisin Muslim Abu Dharr al-Ghifari yace hal ra'aita rabbak kaga ubangijin ka yace nurun anna arab wani haske ya shiga tsakanin jiki ta yaya zan iya gani shi inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nabi ta ce duk wanda yace manzo Allah yace duk wanda yace manzo Allah ya san abin da zai faru gobe ai Allah yace kun la ya lahu mun fi samawati wal ardi dayba illa Allah wa ma yashuruna ayyana yub'athun na uku ta ce duk wanda yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya boye wani abu ta ce to yayi kariya domin inda zai boye wani abu da ya boye wannan wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdihi wa takhsha an-nasa wallahu ahqqu an takhsha falamma qada zaidun minha yayin da zaidu ya biya bukatarsa bukatar ta namiji daga ya mace daga ita zai da binta da cikin nan wataran ya biya bukatar ta tare da ita kuma ya sake ta kuma tayi idda zawwajna ta Allah ce sai muka daura muka aure da ita lokacin da zaidu bin Haritha ya sake ta sai tana zawarci sai ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya riga ya bashi magana Allah ya riga ya sanar da shi cewa zai aure ta sai ya tura zaidu din ya zama kuma shine wakili da zai je sanar da ita ka san kuma shi kuma a tura ta wakil saboda haka sai dai duk yace lokacin da manzon Allah ya tura ni wajen ta tunda yayi mun maganar cewa auren ta zai yace wallahi sai ta zama kamar wata mace a daban a duniya ba ma ita ce wadda na sani ba sai mun kwarjini ba na iya daga ido ma in kalle ta yace da naje sai na juya baya bai iya ba ni da karfin halin da zan fuskance ta in mata magana mire ta sai na juya baya na ce manzon Allah ya ambace ki ya turo ni in zama wakilin sa me kika ce yace a lokacin da tana cikin aikin gidanta tana kwafa gari za ta yi tana kwafa garin alkama za ta yi gurasa ko za ta yi wani abu tace je ka har sai na yi istikhara tsakanin na da ubangiji na manzon Allah fa ko sai ta yi istikhara wai ko ya ne ita mace sai ta dan nuna yanga ko ya ya da yaga zai sai ta yi istikhara yo bene ne kuma da istikhara cikin salon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan sai ta tashi zai ce ina kallon ta, sai je wurin da ta ware cikin gidanta tana yin sallah, ta ci gaba da yin sallah. Yace ni kuma sai na tafi, ina dawowa da zuwa sabon manzon Allah shikenan. Sai kawai manzon Allah sai ce ka faɗa mata, yace eh, ita tana nan ta gama sallah tana zaune a gidanta, ba ta yi aure ba sai ga manzon Allah ya shigo, ko neman izini babu, in shigo kankara in shigo, kawai manzon Allah ya shigo, saboda Allah ya riga ya daura auren, ba bukatar wani alwali. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. الله يرجع تبرد جماعة أورما ديتا تكو سرقي باب تكو تجلس يا رجع يا شباب الله يرجع تورا لي واتورا وبيجي سبحانه وتعالى. سبود من لكي لا يكون على المؤمنين حرج تنكد المؤمنين لأن كسامن كونتي أتكن سكاتن سو في أزواج أدعيائهم تكن أورا ya'ayen da suka mayar ya'ayen sun saki matan su wajen auren su, kasu samu kunci duk dan da kace danka ne alhalin ba kai ka haife shi ba, ai wannan bai zama haifayya ta gaske ba, da haka idan ya saki mace ya halatta ka aura, shi yasa Allah ya kaddara abin ya fara faruwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, dan kada nan ga umman mu ne wani ya wannan ya samu kunci, ba wani kunci yanzu dan wani yayi wannan. Kun gane wannan da kyau? Idza qadaw minhunna watara, idan sun riga sun biya bukatun su daga wannan matan nasu, ma'ana idan danka wanda ka mishi kida ba tun da ka haifa ba ya auri mace har ya taba saduwa da ita, daga baya take ta kuma daga baya kai ka danta kana so ka aure ta, babu laifi. Hujja nan manzon Allah ya taba yi, kai ba za ka samu kunci ba, tunda manzon Allah bai samu kunci ba, Allah ya daura auren ya ce ce wa kana amrullahi maf'ula, lalle al'amarin Allah abun aiwatarwa ne, duk abinda Allah ya kaddara. Amru anan gurin ya zanto al-muqaddar kenan, abinda Allah ya kaddara maf'ulan abun zartaswa ne, haka zai faru. Allah ya kaddara ka zama mijin, ka zama mijinta, sai ka zama matarka, haka abun zai faru. Masu sai ce ku ce kuma su je su ta faɗa, ai ba saba Allah kai ba da umarnin Allah kai ba, sun zuciyarka bane ba. Safanin wata kinsun shi Isra'iliya da suke nuna ai dama can tun tana karkashin zai doye manzon Allah yana santa, amma sai ke ɓoye sabuwai wata kujeji na suka, kana ɓoye wani abu a cikin zuciyarka na shine kana tsananin begenta da santa mallahu bidihi, kuma nan gaba Allah zai fallasa ka abin ya bayyana. Ka zo na cin mutuncin manzon Allah ne ma mutum ya kawo wannan kisar, da akwai wata ƙya mutum da ta isa manzon Allah ya yi ta wani nuku-nuku don ballata na kotu na karkashin igiyar a wurin wani. Yo, ko wani gama garin mutane ne yanzu ya yi kawance da matar wani, ko ya so matar wani suna igiyar auren wani, dan Allah ya kyauta farar hula wanda ba manzan Allah ba fa zai kyauta ba, to ballanta na ko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. To amma Yahudawa suna so su aibata wa manzan Allah, sai suke kawo wannan kisa. Shi ko Ubangiji ta'ala ya riga sanar da manzan Allah cewa zai auri wannan, shi ko manzan Allah baya san abin ya bayyana dan kar mutane su sani. Shine Allah ke cewa tukfi fi nafsika ma Allahu mubdi, kina ka kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya auri Zainab binti Jahsh, bayan ya tare da ita da kwana uku ya zo ya sa aka dafa abinci, ya ce wa Anas dan Malik sai ya kofar gidan nan, duk wanda zai wuce kira wuce ka ce ana walima a ciki shigo, duk wanda zai wuce kowa ya tsaye da shi a ce yi shigo ana walima, wannan kuma cikon hadisin zai zo can gaba nan gaba. Sai ta bi
ma kana ala nabi min haraj فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما.
ما كان على النبي من حرج لدي باب ونليتي كما انزل الله صلى الله عليه وسلم فيما فرض الله له cikin abin da Allah ya farlanta masa yake dole yayi idan yayi to bai lafi ba. Sunnatullahi fil ladina khalu min qabl, sunnar Allah kenan cikin wadanda suka shude min qabl, tunda ya umarci wanda yaso da abin da yaso a daidai lokacin da yaso. wa kana amrullahi qadaran maqdura, al'amarin Allah ya kasance qadaru ne, Allah ya riga ya zartar da abin zai faru, maqduran kuma abin zartaswa, yadda Allah ya kaddara abu ba a samu cangarta wajen faruwar sa. Ma'ana Allah ya kaddara za ta zama matarka tun kafin halittar sama da kasa da shekara 1500. Allah ya kaddara Zainab za ta zama matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma wai zai zo yace ba haka ba. Allazina yuballiguna risalatillah, su manzannin Allah su ne wanda suke isar da sakon Allah. Wa yakhshawnahu, suna jin tsoron sa shi kadai. Wa la yakhshawna ahadan illa Allah, fa su jin tsoron kowa sai Allah. Wa kafa billahi hasiba, Allah ya isa shi ne mai hisabi, ko shi ne mai kididdigar ayyukan mutane a gobe kiyama. Wato wannan aya tana nuna bai dace manzon Allah ya ji kunyar wani ko ya ji tsoron wani wajen isar da sakon Allah ba. To haka dukkan magadan annabawa a duk inda suke bai dace su ji kunyar wani ko su ji tsoron wani ko su sassauta wani hukunci saboda wani ba. Matukar Allah ya riga ya faɗe shi, to dole a faɗe shi, sai dai a faɗe shi ta hanyar da su dace. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, da dai manzon Allah bai kasance uba na ɗaya daga cikin mazajenku ba. Walakin rasulullah, shi manzo ne na Allah, wa khataman nabiyyin, kuma shi cikamakin annabawa ne, daga shi babu wani annabi har ya zuwa ranar tashin kiyama. Ko kuma khataman nabiyyin, wato shi ado ne na annabawa, ko da yake kalmar cewa adam ado ne idan mun ce khatam zobe kenan, amma dai cikamakin annabawa don saboda kira'ar wa khataman nabiyyin, wato bi kasri ta kenan, shi ne cikamakin annabawa, babu annabi bayansa har ya zuwa ranar tashin kiyama. An gane ku? Wa kana Allahu bi kulli shay'in alima, ubangiji ya kasance masani ga dukkan komai.
Ya ayyuhal ladina amanu dhkurullaha dhikran katira wa sabbihuhu bukratan wa asila. Wallazi yusalli alaykum wa malaikatuhu liyukhrijakum الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما.
يا أيها الذين آمنوا يا وطن دسكي إيماني اذكروا الله ذكرا كثيرا وأنبتوا الله أنبتوا من يوى وصبحوه كما كترك كيشي كي تزميه غريس بكرة واصيلة صافية دي يمتي كي دي صافي كما كي دي يمم كي دي يمم. هو الذي يصلي عليكم وبنجد تعالى كيني ونديك مكو سلاتي وملائكته هكا ملائكو سماسنا مكو سلاتي. فالسلاتي الله دمتاني باوي سلاتي نينا يدمو مكسابين سلاتي با أمبتا متاني دي يبو ta hanyar yabo a fadar sa ta mala'iku, bayansa na gari maza ko mata, sai Allah ya ambace su ambato na yabo. Wannan shine salatin Allah gare shi. Salatin mala'iku kuma ga mutane shine su roƙa wa mutane gafara, cewa ya Allah kai musu gafara, ya Allah ka dukan su. Ina fatan kun fahimta. Kamar yadda mu salatin mu ga manzon Allah shine neman dadin daukaka a wurin Allah, nema masa dadin tsira, dadin abinci, dadin daukaka a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan shine fassaran Abul Aliya Ar-Rayahi, sai daga cikin manyan tabi'ai kamar yadda Imam Al-Bukhari ya rawaito cikin ingantaccen littafin sa. Mun gane da kyau, wallazi yusalli alaikum, Allah shine yake yabon ku da ambato nagari a fadar sa ta mala'iku, yake ambatan ku ambato nagari. Wa mala'ikatuhu, mala'ikunsa kuma suna nema muku gafara. Idan kun yi mai, idan kun yi wancan abin da ya ambata, uzkurullaha zikran kaseera wa sabbihuhu bukratan wa asila, to shi kuma Allah shi kuma sai ya ambace ku, kamar yadda yake fadhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun, ko ambace ni zan ambace ku. To ambatan Allah shine ya ambace ka da ambato nagari. An gane ku? Liyukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur, ya karanta muku yin wannan salati ko zikiri kuma ku cewa ku yi da yawa, dan a sanadiyarsa ne Allah zai fitar da ku daga cikin duhu zuwa ga haske. Wa kana bil mu'minina rahima, lalle ubangiji ya kasance mai jin kai ne ga bayan sa mu'mina, jin kai irin na gobe kiyama. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam, gaisuwar da ke tsakanin mu'mina yawma yalqawnahu, ranar da zasu gamu da ubangiji shine salam, wato za su rinka gaida junan su da cewa salamu alaikum salamu alaikum. Shi yasa manzon Allah ke cewa wato assalamu suna ne na Allah, ku yaɗa shi a tsakaninku, domin ba wanda zai shiga cikin aljanna sai da salam, sai da wannan aminci din. An gane ko shine wa tahiyyatuhum fiha salam, kamar da yake cikin wata aya nan kuma tahiyyatuhum yawmal kaunahu salam wa adda lahum ajran karima. Lalle ubangiji yayi tanadi na ajran karima, lada mai girman gaske ga mummune. Wannan lada mai girman gaske kuma shine gidan aljanna. Allah ka samu dace a ciki. To wannan aya tana cikin ayoyin da ke nuna falalar zikiri, kuma duk cikin ibadoji, kamar yadda muka sha faɗa a waɗansu lokuta, ba ibadar da Allah zai faɗe ta yace a yi da yawa sai zikiri. Zikiri duk inda aka kawo su sai ka ji an ce to lallai ana buƙatar a yi da yawa, in ba waɗansu ne da kun wurare ba. Allah ce wasi'ullahu wa ra'ana, wani ke cewa menene wadhkurullaha katiran la'allakum tuflihun, wasi'ullahu wa rasuluhu wa la tanazu'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin wa la takunu kal ladzina kharaju min diyarihim bataran wa ri'a an-nas. Kafin nan gudu sai umari da zikiri, sannan ya kawo wannan dan a nuna a wajen jihadi ma ba a yafe wato ainihin zikiri ba za a yi shi da yawa. Nan gurin kuma yace wadhkurullaha zikran katira, sai dai wajen yin zikiri mai yawa din dole ne mai zikiri ya tafi ya tabbatar lafazin da zai amfani da shi, sigar zikirinsa ta dace da abin da manzon Allah ya koyar. Dukkan zikirin da ba manzon Allah ya koyar ba, ya kamata ya wajaba ka sarkace harshenka daga yin amfani da shi. Yayin da duk za ka yi amfani da kalmar zikiri, to ya zanto manzon Allah ya taɓa koyar da ita. Lafazin da manzon Allah ya koyar kuma suna da yawa, ga sunan cikin littattafai na sunna. An fahimta ko? Dan kar mutum ya je ya ɗauko wani lafazi ya ce zai zikirin Allah da shi, ya ce Allah ce wadhkurullaha zikran katira. Dole sai yadda manzo Allah, yadda aka ce yi sallah, ba za ka je ka kama sallah ba sai ka yadda manzo Allah ya dan ya ce sallu kama ra'aytu muni usalli. Yi zakka, ba za ka je ka yi zakkar nan yadda kaga dama ba sai yadda manzo Allah ya tsara. Yi azumi, ba za ka yi azumin nan yadda kaga dama sai yadda manzo Allah ya tsara. Yi aikin haji, ba za ka yi yadda kaga dama ba sai yadda manzo Allah ya tsara, dan ya ce ku zo addini manasikakum. To haka da zikirinka da istighfarinka da haylala da tasbihi da hamdala da hawqala da basmala da dukkan abin da zaka yi, lala da zaka yi, dole sai ya dace da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, wallahi tallahi, dukkan zikirin da zaka ambaci Allah da shi matukar bai fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, to Allah ba ya so ko ba zai karba ba. In kuma har ka ce mai kyau ne, ka tuhumci annabi ya koye wani abu mai kyau bai sanar da jama'a ba sai da ka zo yanzu kai kai bayanin sa, kafin ka zo ba a gani. In mai kyau ne ya kai manzon Allah bai faɗa ba.
يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أباهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا.
يا أيها النبي يا أيها النبي إنا أرسلناك للمو mun aiko ka shahidan domin ka zanto mai shaida ga mutane bisa cewa ka tsar musu da sakon Allah zuwa gare su, wa mubashiran kuma domin ka zama mai bishara, wa naziran kuma domin ka zanto mai gargadi, bishara da gidan aljanna, gargadi da gidan wuta, wa da'iyan ila Allah bi izni kuma domin ka zanto mai kiran mutane zuwa ga Allah, kira zuwa ga Allah bi iznihi ta hanyar izininsa da umarninsa, wa sirajan kuma domin ka zanto fitila, muniran mai haske, fitila da take yayi dukkan wani duhu na jahala, fitila da ke yayi dukkan wani duhu na kafirci ko na bid'a ko na shirka ko na ilhadi, wa bashiril mu'minin kuma kai bishara ga mummunai, bi anna lahum min Allahi fadlan kabira, cewa lallai suna da wata falala mai girman gaske. Mai ce ce falala mai girman gaske? Wallazina amanu wa amilus salihati fi rawdatil jannat zalika huwal fadlul kabir. Wallazina amanu wa amilus salihat, wanda suka yi imani suka yi aiki nagari, fi rawdatil jannat, makomarsu shiga dautayin gidan aljanna. Sai Allah ce zalika huwal fadlul kabir, wannan ita ce falala mai girma. Shine nan aka ce wa bashiril mu'minina bi anna lahum min Allahi fadlan kabira, wa la tuti'il kafirina wal munafiqina, karkai karkai da'a ga munafukai, ma'ana dukkan abinda kafirai za su faɗa, abinda munafukai za su faɗa, wanda ya ci karo da abinda Allah yake so, wanda ya ci karo da abinda manzon Allah yake so, karkai musu da'a. Wannan aya khitabun linnabi lakin almurad bihi ummatuhu sallallahu alaihi wasallam, wanda ake nufata da irin wannan zance su ne al'ummarsa, dan Allah ya san manzon Allah ba zai da'a da kafirai ko munafukai ba. Sai kuma yace wada'a zahu, kyale tutar wanda suke maka, ka wanda kai rabu da su, wa tawakkal ala Allah, kai dai ka dogara ga Allah. Wa kafa billahi wakila, ubangiji ya isa abun dogaro ga dukkan wanda ya dogara da shi, to Allah zai ba shi kariya.
Ya ayyuhal ladina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا.
يا أيها الذين آمنوا يا ودن سكي إيماني إذا نكحتم المؤمنات إذا كن كل أوليد مات ممني ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ sannan kuma daga baya sai kuka sake su min qabli an tamassuhunna tun kafin ku kai ga saduwa da su ka daura aure da mace bata dare ba ma baka taba saduwa da ita ba sai ka sake ta sai Allah ya ce fa malakum alayhinna min iddatin ta'taddunaha ba ku da wata iddar za su yi duk wanda ya auri mace sai ya sake ta kafin ya taba saduwa da ita daga ranar da ya sake ta jama'a suka ce da ya sake ta bayan bikinta da minti biyar ya halatta ta daura aure da wani kuma ta je ta yi angonci ita ma wani gidan kuma shine fa malakum alaihin min iddatin ta'taddunaha ba ku da wata idda da za su yi muku ita fa matti uhun kuma duk da haka ku ba ta kyauta ta je da su dadi shine ruhin maganar cewa wannan kyauta din ta tamattu'i wajibi ce dan gashi Allah yana maimaitawa kuma gashi wannan ba ta fa saduwa da ita ma ya ce amma a ba ta wannan kyauta tare da cewa mun san tana da rabin sadaki fa nisfu ma faratum illa an ya'kuna aw ya'kul alladhi bi yadihi uqdatun nikah tare da haka yace fa mati'uhunna ga kuma wanda an zauna da su sun ci dukkan sadaki din kamar matan annabi amma aka kaddara inda zai sake su kuma fa ta'alaina umti'ukunna wa usarrihukunna sarahan jadida wannan sai nan dukkan mata ake wa kyauta ta mutu fa mati'uhunna ku ba su kyauta ta tamattu'i wa sarrihuhunna sarahan jadida kuma ku saukake musu saukakewa kyakkyawa wato ku rabu da su ku sake su saki na gari wanda ba ku nufin cutarwa shine saki na gari babu musgunawa babu faɗin bakar magana babu zagi sannan babu jifa da kayanta ka sake ta kike dan ba ta gurgudun lokacin da za su dai dai kayanta tunda yanzu ba za ta yi idda a gidanka ba inda a ce ka taba saduwa da ita to tana da haƙƙi na ta yi idda a gidanka kai ne cinta kai ne shanta kai ne tufafinta a cikin wannan kwanakin har ta gama idda in ta riga ta kare idda sannan kuma an riga an rabu kenan gaba ɗaya ba kai kuma babu ita amma in dai akwai idda to dole akwai shi suwa kenan dole mutum zai ciyar da ita sai fa in saki na uku ne na karshe to wannan shi ne kuma wani abu ne daban to sai Allah ce
ya ayyuhan nabi idza ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna wa ma ملكت يمينك مما أفاء الله عليك
إن أهل الملك إن
يا أيها النبي إنا أهللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن
maka dukkan matan da ke karkashin igiyar aurenka allati ataita ujurahunna wadanda ka riga ka basu sadaki wa ma malakat yaminuka mimma afa Allahu alayka kuma mun halatta maka abinda daman ka yi mallaka na kuyangi mimma afa Allahu alayka daga cikin abinda Allah ya baka wato cikin kuyangi kenan akwai matan da duk sai kuyangi daga bayan manzon Allah ya antar da su ya aure su kamar Safiya wato bintu Huyay ibn Aktab wanda yake a Khaybar aka kamo ta a matsayin baiwa daga baya ta zama matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar kuma Juwayriya bintul Harith al-Khuzaiyya wanda tana cikin kuyangi da aka kamo a Ghazwat Banil Mustalik shine wa ma malakat yaminuka mimma afa Allahu alayka wa banati ammika Allah ya halatta maka mata waɗanda suke dangantakarka da su wato ƴaƴan ammi ne wato ƴaƴan babbanka wan baba ko kaninsa idan ka tashi auren su Allah ya halatta maka wa banati ammatika haka matan da suke ƴaƴan ammarka mace ƴaƴan kanwar mahaifi ko yar mahaifi su ma an halatta maka wa banati khalik haka ƴaƴan khal shine wan mahaifiya ko kaninta wa banati khalatika da ƴaƴan yar mahaifiya ko kanwarta duk waɗannan an halatta maka su idan ka tashi auren su allati hajarna ma'ak irin waɗanda suka yi hijira da kai to an halatta maka wa imra'atan mu'minatan haka kuma da dukkan wata mace mummuna in wahabat nafsaha linnabi idan ta so ta bayar da kanta ga annabi tace ta bayar da kanta kyauta in kace ka karba to ita ma Allah ya halatta maka ta zama matarka in arada annabi an yankiha in annabi ya so kulla aure da ita to ko wannan khalisatan laka ke bance ne a gare ka kai kadai min dunal mu'minin banda sauran mu'mini khususiyya ne wannan naka da kai kadai in wata tazo ta ce na ba da kai na ga annabi da annabi ce na karba ce kenan ta zama matarsa amma yanzu ko babu wata mutum zata ce ta ba da kanta ga malam sayyidu ko ta ba da kanta ga wani malami ya ce a dole sai da sadaki dole sai da alwali sai alwali ya yarda babu wani wali ko wani sheyi da za a ce ai kin bayar da kanki gare shi kenan kuma ki riga kin zama gidansa kenan wannan khususiyya ce na annabi shi kadai sallallahu alaihi wasallam duk wanda kaga yana kokarin ya halatta wa mutanen sa haka to kishi yake da annabi sai yake shi ma ya turmu su da annabi cikin abin da Allah yake bance annabi da shi yana kishi khalisa kallaka min dunul mu'minin ke bance a gare ka kai kadai banda sauran mummunai kada alimna ma farna alaihim fi azwajihim Allah ce hakika mun riga mun san abinda muka farlanta wa su mummune fi azwajihim cikin lamarin matayensu cewa dole sai da sadaki dole sai da alwali dole sai an samu shaidu bayan haka sai an yi siga wannan siga din ita ce na bayar na karba na bayar daga wakilin amarya na karba daga ango kansa ko wakilinsa Allah ce mun san me muka farlanta musu su dole sai sun suka wannan wa ma malakat aymanuhum kuma su ma mun halatta musu ma malakat aymanuhum abinda daman su ya mallaka na kuyangi dan idan sun sa muku yanga ta shari'a ba irin kuyangi da ake a halin yanzu ba galibi kuyangi ne yanzu na san rai ne imma wanda sarakuna suke ko wanda malamai suke san rai ne kawai in ba haka ba me yasa ba su da bayi maza sai dai bayi mata shi ne marigayi ta ga Abubakar Mahmudu Gumi aka ce me matsayi ta yace zinata yace in ba haka ba ga kuɗi na ku kawo mun bawa namiji ba kawo masa ba wanda zai kawo maka bawa namiji amma ta su yi su samu kuyanga ƴan mata suna abin da su su da haka sarakuna su ji tsoron Allah su yayi wallahi duk malamin da ya halatta maka so yake ku tafi ta tare kai in maza ka tuba ka baro shi a can shi in ba zai dawo ba likai la yakuna alayka harajun dan kar ka samu wani kunci shi yasa muka yarwata maka inda Allah ya ce da manzon sallallahu alaihi wasallam wa kana Allahu ghafurar rahima ubangiji ta'ala ya kasance mai gafara sannan ko mai jinkai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya zanu ku a majalisinsa, sai wata mace ta zo tace na bayar da kai da gare ka ya manzon Allah. Sai manzon Allah ya tarke ya kalle ta, fa sawwaba ilaiha an-nazar, ya kalle ta kallo na yadda ya kamata, in ya ga abin da zai ji hankalinsa yake yana so ko bayar, sai kuma kallon ta sai ya sadda kansa kasa saboda yana da jin kunya. Bata yi ba ko baya son ya aure ta shi ko baya son ya bayyana mata. Sai wani sahabi ya fahimta kai ce, ya manzon Allah, in ba ka da bukata mun muna da bukata. Manzon Allah sai toje ka kawo su daki in kana da bukata. Yaje bincika gidansa yace shi yana da izar ne, izar shi ne kwarjalle da mutum zai daura a gungunsa. Manzon Allah sai idan ka bata izar kuma kai me za ka zauna da shi? Ka je dai ka bincika, iltamis walau khataman min hadid, sai ko da abin da za ka bincika zobe ne na bakin karfe, ka je ka kawo daura maka aure, sai wallahi shi ba da komai. Shi dai abin da ya sani dai ya haddace wani abu na alkur'ani. Manzo Allah ce kana da wani abu na alkur'ani? Ce lallai kam wannan akwai, na haddace wani abu na alkur'ani. Manzo Allah ce zawwajtuka habima ma'aka min alkur'ani, na aura maka ita sadaki shine ka koya mata abin da ka sani na alkur'ani. Wannan shine sadaki, aka tabbatar da wannan a matsayin aure. Bukhari yayi babi akai babin yin aure da alkur'ani ga wanda baya da kokobo. Sadakin sa tilawarsa ya koyar da ita daga suratul zumar ta ila akhirin nas, shikenan in ta ita da wannan a matsayin sadaki ya halatta. Dan kana nuna wanda ya tafi kowane mummuni idan yana so. To sai Allah tin
kunji man tasha'u min gunna wa tu'i ilayka man tasha'u wa man ibtaghayta min من عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما.
Wato matan da suka zo wajen annabi suka rinka gabatar da kansu sun yawaita kwarai da gaske. Wannan ta zo yau, gobe waccan ta zo, jibi waccan ta zo, sai Aisha kiki ya kamata ta ce yanzu in ma banda ma bayar da kai me ya yi mace za ta zo tana ba da kanta ga namiji. Sai Allah ce turji man tasha'u minhunna wa tu'wi ilayka man tasha'u, duk wanda ta zo ta ba da kanta kyauta gare ka, wanda ka ga dama cikinsu ka jinkirtar da ita kace baka su, wanda ka ga dama kuma ka aura sai mi. Aisha ta ce tabbata, wato Allah ma goyon bayan ka yi, Allah ma goyon bayan ka yi. Wa man ibtaghayta mimman azalta fala junaha alayka, wa man ibtaghayta duk wanda ka zaba mimman azalta ka kyale wata fala junaha alayka, babu laifi. Wannan shine ɗaya daga cikin fassarar malamai don dace wata da wancan hadisi daga Aisha da ke cikin Bukhari. Waɗansu malaman suka ce fassarar wannan aya turji man tasha'u minhunna, jinkirtar da wanda ka ga dama cikinsu, wa tu'wi ilayka man tasha'u, taro wanda ka ga dama cikinsu. Abin nufi mu ne idan muna da mace sama da ɗaya, rabon kwana ya zama wajibi akan mu dole mu tsada. Amma shi manzon Allah rabon kwana ba dole ba ne. In ya ga dama ya tsaya ɗakin wannan kwana goma, yaje can ɗakin ya yi awa ɗaya, yaje can ya yi sati biyu, duk ɗaya ne. Tare da haka manzon Allah ko bai yi wannan ba, sai ya kasance ya daidaita su daidai wa daidai. An halatta mata inda ya ga dama zai yi ɗin. Amma sallallahu alaihi wasallam mutum ne mai karamci. Yanzu idan aka halatta wani aiki kenan, ɗayar sai dai ta zama mu'allaka ce. Sai dai ta san inda dare ya yi mata. To dukkan wanda yake da mace sama da ɗaya, matukar sun kai biyu, sun kai uku, tilas ne yin adalci a tsakaninsu. Adalci wajen tufafi, irin tufafin da kaiwa watan shi za ka hawa waccan. Adalci wajen abinci, nau'in abinci mai tsada ko nagarta da kake ciyar da wanci shi za ka ciyar da wanci. Adalci wajen yanayin wurin zama, irin ɗakin da kake zaunar da wanci shi za ka zaunar da wanci. Kar wance ɗaki da falo da ban ɗakin ta safran tana haɗe, wancan kuma ɗaki ita kaɗai tana sharin don ban ɗaki da yara. Ka zama zalunci kenan. Dole adadin da ka biya wannan shi za ka biya wannan na ɗakuna. Na gaba na hudu, adalci wajen rabon kwana. Idan kai kwana biyu ɗakin wannan, tilas ka yi kwana biyu a ɗakin wancan. Idan kai kwana ɗaya a ɗakin wannan, tilas ka yi ɗaya a nan gurin. shi wannan rabon kwana asali yadda kuka yi ittifaki ne, ba kai ne zaka zo kace kawai na raba kaza ba. Daga lokacin da kake da mace daya, dama wannan ba wani magana rabon kwana ake da kai sai ita ne. Amma da zaran ta biyu ta zo, idan budurwa ce sai kai kwana bakwai a dakinta. Idan bazawara ce kwana uku, bayan an kammala kwana uku a dakinta in bazawara ce ko bakwai in budurwa ce, to sai ka zo kuma nan sai ka kirawo su zama ga uwar gida da amarya. Haƙƙina na kwana bakwai na riga na kammala, yanzu kuma sai mu zo mu yi ittifaki ni da ku, kwana nawa za a raba? Na bar muku. Idan suka ce bibi za a raba, uku uku za a raba, kwana goma goma za a raba, ya halatta? Idan suka ce a'a, mu ba mu yadda a yi wani rabo ba, daren kansa za a raba, ƙarfe shida zuwa sha biyu kana can daki, sha biyu zuwa shida na safe kana nan, ya halatta? Yadda kuka yi ittifaki shi ne daidai a musulunci. An bar ko babu ne, inda za a iya, ya halatta? A raba da nan bakiya ba? Wannan shi ne daidai wa daida, yadda duk kuka yi ittifaki kai da su. To yanzu an riga an yi ittifaki kwana daidai za a yi kwana biyu, an riga an gama wannan, eh an gama. To ta ina zan faro? Tunda yanzu daidai wa daida, ba dakin amma ba dakin wurin gida za ka koma ba. Yanzu ta ina zan faro? Idan wurin gida ta ce shikenan faro kwana biyu kuma ta dakin, sai ka sake komawa dakin amarya. Idan amarya ta ce a'a na yafe, faro ta dakin yaya wurin gida, sai ka faro ta can. Idan suka rigima, wannan ta ce ta dakin na za a fara, wannan ta ce ta dakin na za a fara. To kai baka da zabi, sai a ce to a yi ƙuri'a, sai a samu takarda a rubuta, wannan a rubuta kwana, wannan kuma a bar ta empty, sai a leke a ce to ku zaɓa. Duk wanda ta ɗauki kwana ta ɗakin ta zaka faru, duk wanda ta ɗauki empty to zaka kwana empty. Shi ne ka'idar ki, wannan shi ne zama na adalci. Amma kaga mu yadda muka saba, duk wanda ya kwana bakwai a can, ya riga na san kawai zai koma ɗakin a kwar gida ne, ba haka ba ne ba, sai kun yi ƙuri'a, sai dai an yafe ne. Amma in ba haka ba, sai a zaya a zauna. Ya kamata mata su ji da kyau wannan, wata fa'ida ce wanda kila wani namijin bai sani ba, sai daga yau wani ango ya ce to haka ne, wato an wuce shi a baya, ya riga ya wuce kai yanzu, babu kaza'i kuma, sai dai nan gaba in ka sake aure. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an bashi wannan zabin, ko ya raba ko kar ya raba a wannan fassara. Wa man ibtaghaita mimman azalta, wanda ka so ka gabatar da ita ka kyale wata a gefe, fa la junaha alaik, wannan babu laifi gare ka. Zalika adana an taqarra ayunuhunna, hakan cewa wato ka zabo wanda ka so ko ka aje wanda ka so, shine yafi kusantar da an taqarra ayunuhunna, su kansu su samu farin ciki, su matan da suke da bukata da kai. Wala ya azanna, kuma wannan shi ya fi dacewa ta kafi bakin ciki, wayar zaina bima ataita hunna, kuma za su yadda da abin da ka ba su. Ko kuma mu ce wannan abin da Allah ya faɗa na dawo wanda kaga dama, nisantar da wanda kaga dama, adana an takarra ayyun hunna, su gane Allah ne ya zartar shi ya fi sa su farin ciki saboda su ɗauka kai ne kai haka. Allah ne ya baka wannan damar don kar su damu. Wala ya azanna, kar su bakin ciki, hukuncin Allah ne, su kuma bayi ne na Allah. Wayar zaina bima ataita hunna, kuma su yarda da abin da ka ba su, kulluhunna dukkaninsu. Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum, Ubangiji ta'ala ya san abin da ke cikin zukatanku. Wa kana Allahu aliman halima, lalle Allah ya kasance aliman masani, aliman ko mai juriya ta yadda baya kama bayi da azaba da gaggawa. Sai ce
la yahillu laka nisa'u min ba'du wa la an تبتل فيهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا.
لا يحل لك النساء من بعد, بي هلت بغريك كما وطن سماتا لذاك أولا من بعد بايان عدد مطن بكي ولنك. Waɗansu malamai suka ce da wannan ayar ne aka toshe cewa kuma kar manzon Allah ya ƙara a kan tara, sun isa haka. Wala an tabaddala bihinna min azwajin, ko ka ce za ka musanya wata da wata, kar a ce a to tunda ba zai ƙara a kan tara ba, ya halatta ya sake wata ya ƙaro wata, ya rika istibdal zawjin ba kar zawjin. Allah ce wala an tabaddala bihinna min azwajin, haka ba za ka canja su da wata matan ba daban. Walau a ajabaka husnuhunna, ko da ka gano wata wadda kanta ya burge ka, illa ma malakat yaminuk, sai dai ku yangi, in ku yanga ce ba mace ta aure ba, wannan sadaka an baka ko ba abu ne.
وكان الله على كل شيء رقيبا الله na bin diddigin komai duk abin da ya karanta ko ya wajibta yana bi ya ga bayi sun yi kobi a wata fassara wadansu malamai suka ce wannan aya haka ne da farko an hana shi ya kara Aisha ta ce manzon Allah kuwa bai bar duniya ba sai da Allah ya halatta masa in yana so kuma ya kara da daga baya da aure taran nan sai aka ce to da haka Aisha ta ce daga baya kuma an sake bashi wani wahayi ta hanyar hadisi cewa ya ci gaba in yana so kuma amma shi kuma bai kara din ba sai ya ada din kuma sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce
ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan nabiy إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إلىه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين
zaman nan da kuke yi ba tare da kun fita ba yana cutar da annabi fayastahyi minkum shi kuma sai ya ji kunyar sallallahu alaihi wasallam baya iya cewa ta jika fita zan rufe kofa saboda kunyar sa sallallahu alaihi wasallam karimun nas simatu alhayat kamar yadda wannan ke cewa kulikta mubarra'an min kulli aibin ka annaka kad kulikta kama ta sha an halitte ka an sarkake ka daga dukkan wani aibi kai ka ce an halitte ka ne yadda ka zaba sallallahu alaihi wasallam fayastahyi minkum sai annabi rinka jin kunyar ku wallahu la yastahyi min alhaq da dai ubangiji ta'ala ko ba zai ji kunyar ya fada muku gaskiya ba wa idza sa'altumuhunna mata'an daga yau ma in za ku roki matan annabi mata'an waɗansu bukatu wani abu ko abinci fas'aluhunna min wara'i hijab ba yadda ku shiga gidan ba ku roke su ku tambaye su ta bayan katanga domin hijab shi ne shamakin da ke tsakanin ku ko labule ko katanga ko ma menene fas'aluhunna min wara'i hijab zalikum atharu liqulubikum wa qulubihin zalikum abinnan da aka fada muku atharu liqulubikum shi ya fitar kake zukatan ku ko maza wa qulubihim kuma shi ya fitar kake zukatan su mata rashin takudwar ku shi aka fi samun sarkin zuciya da shi shine malamai suka ce wannan shine mana tsulhuku ba dan wannan ba da sai a ce gidan annabi ne aka ce sai da hijabi gidan kowa ba hijabi amma aka ce tunda an ce zalikum atharu liqulubikum wa qulubihim illa hukuncin hakan shi yafi kawo sarkin zuciyar ku ko maza da sarkin zuciyar su mata sai malamai suka ce to mana ka hukunci kenan wanda ya nuna bai ke ba ci gidan annabi dan gidan kowa ana son zuciya ta nuna sarkakiya tunda ku ne alhamu almaut karewa mace kallo tsaf dan gida ne ba wanda zai zarge shi dan me kuke kallon ta to shine almaut tunda manzon Allah ke dace da haka idan ana zama na addini
ka'idar sallama da dabi za ka yi daga waje ko ba za ka shiga bayan ka yi sallama sai ka sai da shigo su kaya da shigo to biyu da shigo to uku ko a ce ke to sai ka sa ko a ce a'a to sai ka sai ko a ce dan jira sai ka jira ko a ce tafi ba yanzu ba sai ka tafi shi ne nasu suratun
wa in kila lakum marji'u farji'u huwa zakalakum Allah ya an ce koma sai ku koma haka ce kuna shirin wani ne da kazo gidan wani kai sallama dole sai ka shiga Allah bai faɗa maza Allah bai faɗa akwai lokacin da mutum yana cikin harkokin sa akwai lokacin da mutum yana zaune da iyalin sa akwai lokacin da mutum yana cikin wani shekaje ko wata ibada sa sai ka shigo kai sallama baya san ga duka sai ce wa alaikum assalam wa rahmatullah kai masa addu'a shi ma ya maka addu'a ai ka shiri ba yi shigo duka ce a wani ne gaskiya ba zan samu daman ganin ka yanzu ba ka dawo gobe ina cikin madarasa al'amura Allah sai in kira da kuma ci ku farshi in an ce ku koma to ku koma kowa a zaka da kuma shi ku dace wa da ku amma da idan kai wannan sai wani ya zama ka'ida ya zama bature wai bature ba shi ne mai ban ka'ida kai ko baka da tsari kenan a tafi ba ka'ida har ka wani kace ba za ka samu daman ganin sa ba a wannan lokaci yawa ne ya ci mutum su koyi sarauta ma wani ke yawa ne ma gidan sa ce ba zuwa kyale shi mana yin sarauta shi ma ya dana ba gidan sa ba ne ba ya dana sarauta mana gidan sa tun da ba gari zo sai dole sai mu je ka ba to duk wannan ladabi ne na zaman tare na zaman tikewar jama'a dan kar wani ya shiga hancin wani dan kar wani ya fuskuda wa wani Allah ya tsara abu saboda haka lalle ya kasance an katan da sai mata ba ta kuwa tsakanin su da maza sai akwai hijabi wa ma kan lakum an tuzu rasulullah wa idza tibaghi hukuta bai kujuta da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wala azaytu azwajahu min ba'dihi abada baya halatta gare ku ko ce za ku auri matan sa min ba'dihi bayan sa abada har abada ba wannan sai auri matan sa in zalikum kana indallahi azima lalle kin abin nan da aka faɗa muku abu ne wanda yake mai girma a wajen Allah ta'ala wato lalle ku kiyaye wannan doka kar ku wata raita in tubudu shay'an aw tukhfuhu idan da za ku bayyana da wani abu ko ku koyi cikin zukatan ku ku bayyana ba fa inna allaha kana bi kulli shay'in alima to ubangiji ta'ala masani ne ga dukkan kowane irin abu ba abin da ke koyuwa gare shi wannan hadisin ya zo cikin bukhari aka ce sanadiyar dauko wannan aya Umar bin Khattab ya zo ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matan ka fa mutane na gari da wanda ba na gari ba kowa na shiga gidanka ya kamata a yi wani abu mata sai Allah ya saukar da wannan aya wai za ta alkumu hunna muta'an fas'aluhunna min wara'i hijab kaga wani dalilin an ce wannan zama da sahabbai suka yi aya ta suka gaba daya a wani dalilin an ce a'a
Umar dan Khattab yazo ba da shawara to ita aya dai wani lokaci za a iya samun sababi guda uku na saukarta ko sama da uku duk wanda in kowace riwaya ce ingantacciya amkan aljan ubaina ha shikenan sai a dauke shi gaba da matsayin asbab ne li nuzuli ayat muhammadiyya wannan warid da Qur'an a waɗansu wurare daban-daban cikin suratul nur da waɗansu surori daban-daban an gane ku a cikin irin wannan hadisi da Umar shi ma da cikin Bukhari wanda ke nuna kwallon Umar dan Khattab ya fada abu lissan alqur'ani ya sauka ya goyi bayan sa kamar nan gurin din kamar kuma lokacin da aka kama Asra Badr aka kama ribata sun yakin Badr aka ce ayi kaza ayi kaza Umar yake abinda nake gani kawai aka ce kowa ya huta Allah ya saukar da nasu ya fito aka ce me ne da bai dace ba ga annabi ya ce ma zai kama ribata sun yakin sai ya fita kasa da gawar kafari hatta yusqina bil ardh yace haba manzo Allah idan mun yi dawafi kamar sai yanzu zamu yi rakati ne dinnan mu zo daidai makam Ibrahim mu yi shawara ku bar sai Allah yace wanda ta zo bi makam Ibrahim musalla ku je ku raka guda biyu a makam Ibrahim shine muwafaqat ko makam sabab wanda ke nuna fadalar ki to sai Allah yace lajna halikna
lajna alayhim nafi abaihim wala
وسلموا تسليما
salati ga manzon Allah, wa sallimu taslima, kuma ku yi masa sallama matukar sallamawa. Kamar yadda kuka sani da wannan aya ta sauka kan Ibn Ujra, kamar yadda hadisi ke cikin Bukhari kitabun tafsir, yace sai sahabbai suka garzaya wajen manzon Allah suka ce Allah ya ce bi maka salati ya yarda ni, sai ce qulu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. A wata riwaya fa fil alamin, a wata riwaya akwai, a wata riwaya ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, a wata riwaya kuma ala ali Ibrahim ba tare da an ce ala Ibrahim da ali Ibrahim ba. Dukkan waɗannan riwayoyi gaba ɗayan su tabbatattu ne. Sigar salati dai sai dai har guda uku, dukkan su tabbatattu daga Annabi. Ko wace ta kunshi salati ga Annabi da iyalan gidansa, irin salatin Ibrahim ko irin salatin da aka yi wa iyalan gidan Annabi Ibrahim. To shi ne sai malamai suke cewa idan an ce yi salati ga Annabi irin yadda kai wa Annabi Ibrahim salati, an samu al-mushabba da al-mushabbahu bihi. Duk wanda ya karanta ilimin balaga ya san idan an samu al-mushabbahu da al-mushabbahu bihi, siffar da suka yi tarayya a ciki, shi al-mushabbahu bihi ya fi samun kaso mai tsoka sama da al-mushabbahu. Abin nufi, idan na ce Zaid yana da kyauta kamar teku, a duk wurin wanda na kamanta shi ne Zaid, na kamanta shi da wa teku. To idan aka kamanta wani da wani, galibi shi wanda aka kamanta wani da shi ya fi samun kaso mai tsoka na siffar. Menene siffar da Zaid suka yi tarayya shi da teku? Ita ce me? Kyauta. To a nan gurin tsakanin Zaid da teku wane ne ya fi yawan wani? Teku ya fi yawa. Tunda teku yana da ita da yawa, sai na so in kwatanta kyautar Zaid, sai na kwatanta da ta ne. Sai in ba da labarin kyautarsa, amma ba don ta kai ta tekun ba ta yi kama da ita. Kama da wani ko ba ta me? Ba ta wani. To sai Allah ya ce ku yi salati. Ya Allah ka yi salati, kulu Annabi ce kulu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya Allah ka yi salati ga manzon Allah kamar yadda ka yi salati ga Annabi Ibrahim. A wannan larabcin me za mu fahimta? Kamar salatin da Allah ya yi wa Annabi Ibrahim ya fi yawa sama da wa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Tunda manzon Allah shi ne al-mushabba, salatin da aka yi masa, salatin da aka yi wa Annabi Ibrahim shi ne al-mushabbahu bihi. Kaga kuma shi ne shabai don, ko kuma sifatul jami'atu bainahuma shi ne salati da kenan. A nan gurin salatin Annabi Ibrahim awfaru nasiban min salatin nabi, in mun kalli irin larabci. Wanda wannan kuma ya sha bamban da abin da muka sani cewa manzon Allah shi ya fi kowa falala da daraja a wajen Allah. Ya ga Annabi Ibrahim alaihi salam. Sai za ku ci gaba da wannan. Shi ne Ibn al-Qayyim cikin littafinsa Jala'ul Afham fi Salati ala Khair al-Adam. Yace yo ai muku sani ba. Salatin da aka yi wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da iyalan gidansa, shi kadai ya shafa shi da iyalan gidansa. In kuma aka ce an yi wa Annabi Ibrahim da iyalan gidansa, to a nan ba kuma Annabi na da rabo cikin iyalan gidan Annabi Ibrahim. Sun da shi dan Abdullahi ne, dan Abdulmuttalib ne, dan Hashim ne, dan wane, sai Isma'il dan Annabi Ibrahim. Ko da ta kai Allahumma salli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa dawa amri yadi. To kaga ya samu wani rabo a can, kuma ya samu wani rabo a nan gurin. Dawa ya koyo idan hada. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baya da haka idan an zo rabo a gidan yayan gidan Annabi Ibrahim din, an ce ayi musu salati, za a taba musu daidai ne ko na wani abu ne? Na wani abu ne? Wanda ya fitar da nan shafi, to duk a cikin zuriyar gidan Annabi Ibrahim waye ya fi falala? Manzon Allah. To na shirban ya fi yawa ko da a can gidan shi. Sannan kuma ga wanda ya samu a gidansa shi kadai shi da iyalan gidansa, wanda sauran kike tsare Ibrahim ko ba su yi tarayya da shi. Ina fata kun fahimta. Wannan kadai ya ake nuna maka falalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan kowa sallallahu alaihi wasallam. Ya fi kowa bai da goyi, aikowar da duhu ta yayi, zuciyar kowa ta waye, ga sifa bai ba da kai, ga kyauta ba da furmutu ba sallallahu alaihi wasallam. Ya fi kowa bai da goyi a asiri da bayani, ga sifa bai ba da kai, sifa bai ban sha'awa, ga kyauta ba da furmutu ba sallallahu alaihi wasallam. Yayi kyauta kuma ba zai fada ba, shi ne furmutu. Na san wani baka kyauta sai ya fada. to kuma wannan ke nuna wajib sun yi salati ga annaba cikin tahiyya, ba bambanci tsakanin tahiyyar farko da ta biyu, bisa zance mafi inganci. Kuma wannan ita ce fatawar Imam Shafi'i, tunda Ubangiji Ta'ala ya wajabta yin salati ga annabi, wannan salati ga annabi cikin sallah wajibi ne, cikin sallah wurinsa kuma shi ne cikin tahiyya. Shi yasa lokacin da annabi ya kammala wannan sai ya ce wassalamu kama alaikum, sallama kuma kamar yadda kuka saba. To idan an zo tahiyya da ma abu guda biyu da kusa, ta kunshi salati ga annabi, ta kunshi kuma sallama. Za ka ce at-tahiyyatu lillahi az-zakiyatu lillahi at-tayyibatu salawatu lillahi assalamu alayka ayyuha an-nabiy, kaga assalamu alayka wa sallimu taslima ta gudu wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, sai ka ce kuma allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad, kaga sallu alayhi kuma ta gudu. Idan kai sallama kai sai baka yi wa annabi salati ba, tahiyyar ka ta zama tawayayya, ba ta zama takkiya ba. Dan haka da sallan farilla da ta nafila da tahiyyar farko da tahiyya ta biyu, duk dole sai da salati ga annabi. Duk wanda ya yi tahiyya ya tabbatar bai wa annabi salati a ciki ba, ya tabbatar tahiyyar ta zama gurguwar tahiyya. Dan Allah ya haɗa salati da sallama da cikin aya ɗaya, ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima, kai sai kai taslimi din kake yin salati. Kai kyauta Allah ya haɗa mu guda biyu, dan ne saka tsawo ma bar Allah bi yin yusala, za ka raba abin da Allah ya haɗa, wannan shi ne zance mafi inganci. Sai mu dakata haka abin da muka faɗa daidai, Allah ya ba mu lada, wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana. Mai tambayar farko ya ce ga wani addu'a, wai annabi ya ce Allahumma inni a'udhu bika min kadidin makir ainahu tarayani wa qalbuhu yar'ani in ra'a hasratan dafanaha wa in ra'a sayyi'atan adaaha, wai annabi ya ce ya Allah ina neman sarinka daga aboki makiri, idanunsa suna kiwatata, zuciyarsa ma na kiwatata, in ya ga kyakkyawan abu da nayi sai ya boye ba zai faɗa ba. Kalmar sabir jeri hadisi na 1199 bai da asali wannan hadisi, hadisi ne zai. Mai tambaya ta biyu yace ni ɗalibi ne a jami'a ta Maiduguri, kuma shekaru na 20 ina karanta business management kamar yadda ya rubuto, yace kuma ba ni da aure, wace nasiha za ka yi mun duba da cewa tsarin karatu a ƙasar mu ta guduwa ake tsakanin maza da mata? Abinda zan maka nasiha shi ne ka ji tsoron Allah. Ya kamata a ce tsarin karatu ajujuwan maza daban, ajujuwan mata daban, inda a ce za a musulantar da jami'o'inmu ko a musulantar da education policy dinmu, to da ya kamata ya zanto maza daban mata daban, ko ba haka ba? Dan takuduwa maza da mata haramun ne, kuma wannan takuduwa ta maza da mata shi ke kawo ma rashin policy din karatu, shi ke kawo yawan fitsara da lalacewar ƴan mata da lalacewar ƴan mata da lalacewar maza. Dan da talibin da yazo jami'a yana tashin balaga, ya gama sakandare yazo jami'a dan shekara 19 ko 20, to babu abin da ba zai mai da hankali sai da samartaka, kullum sai gaye sai ado sai ƙarya sai canza tafiya gaban ƴan mata, haka su ma ƴan mata haka sai gaye sai ƙarya tana tafiya tana yauki, haka kawai kaman karkashi ita kadai, sai ka samu karatu baya inganci a gaskiya. Dan haka muna fatan Allah ya kawo ranar da ko da gwamnatocinmu na jihohin arewa irin Borno Yobe, irin Kano, irin Sokoto, irin Inane, a ce dukkan wata ha'in sur da ke karkashin targanman ya kasance an raba maza da mata. Za a iya yi idan an yi gwamnatin tarayya ba za su ce ba don me? To amma abin da muke bukata mu samu jami'an gwamnati masu kishin addini, mu samu ƴan boko masu kishin addini wanda suna boko kuma suna da zuciyar sai sun taimaka wa musulunci da bokonsu. To irin waɗannan muke fatan samu domin su kawo mana wannan gyara. Wannan yace shi yana sayar da bakin mai, kuma wani lokaci yakan jawo shi da ciwo, kuma gashi yana azumi, wato yakan shaƙi iskar su kenan a baka, wannan na karya azumi, wannan iska da ka shaƙa da baka baya karya azumi. Wannan yake cewa yaya maganar cewa barci bayan sallar asar yana kawo talauci, wannan mun yi bayani shekaran jiya, ba gaskiya bane ba. Yi ka yi magana cewa ya kamata a bai kamata mu ce idan ya tsaye roƙon arziki ya ce ya Allah ka bani kuɗi kai tsaye, to yaya za mu yi da hadisin da Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah suka ruwaito cewa annabi na cewa Allahumma ighfirli warhamni wahdini wajburni wa'afini warzuqni wa'fu anni. Wannan hadisi ne tafsiriya ne ta kuma haka muke so, duk wanda zai kawo bale kaga wannan shine kawo bale na gaskiya. Eh mutum ya kawo maka hadisi ce ya zaka yi annabi ya ce kaza sai ka ce kaza, wannan magana ce mai dadi ba wanda zai rudo ba haka cikin jama'a. To wannan hadisi inda kace ne kamar da muke faɗa, ma'anar hadisin ya Allah kai mun gafara, ya Allah ka tsike ina, ya Allah ka tsiye da ni, ya Allah ka dora mun targaɗan da zan samu a rayuwata ko kare da zan samu a rayuwata, ya Allah ka yi mun abuwa, ya Allah ka yi mun arziki, ya Allah ka warkar da ni. To shi abin da yake kafa wuta da shi wajen warzuku ne ka yi mun arziki. Wannan hadisin bai fi karo da abin da na faɗa ba, ni ya arziki kai a fahimtar ka, ni abin da nake karka roƙa kuɗi ban ce karka roƙi arziki ba, ba haka wani ba. In ko za ka roƙi kuɗi sai dai ka ce me dukiya irin ta wane in yi aiki irin na shi kenan, amma cewa ya Allah yi mun arziki, in aka baka na kuma arziki ne, in aka baka amfanin gona arziki ne, ko ba haka ba, in aka baka rufin asiri ba ya goma fallasa arziki ne, annabi ce ki wannan arzikin ba ki yafi ba ma ni ka annabi ya roƙi motoci ne. Ma'adari na kasa arziki ne, iska da muke shaƙa arziki ne, ruwa da ke sauka daga sama arziki ne, an gane ko? Yau ga shi Allah ce afalam yanzuru ila sama'i fawqahum kayfa banaynaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj wal arda madadnaha wa alqayna fiha rawasiya wa anbatna fiha min kulli zawjin ba'id tabsiratan wa zikra li kulli 'abdin munib wa nazzalna min as-sama'i ma'an mubarakan fa anbatna bihi jannatin wa habbal hasid wa an-nakhla basiqatin laha tharbun nadid tayyib rizqan lil 'ibad. Duk wannan sunan sa bai da ruwan sama arziki ne, iskan da zaka saka arziki ne, ya annabi ne arziki ne. To Allah bisa ya Allah ba da arziki ba sai ba ya Allah ba na kudi, mu kuma abin da muka ce karka sai ba na kudi, ai da kaga muna kan bakan muke hadisin kan inda sai ne ya inda sai ko fahimtar sai kamata ka kare bisa ga wannan tsarin da muka ambata. Ya da maganar zaman makoki ya da fada shari'a al'ada ne wannan ba addini bane ba, an gane ko? Babban abin da mamaci ke bukata shine addu'a, to shi ko mamaci lokacin da ake masa addu'a shine da zaran an baka labarin wani ya duka wanda ta duka kana jin labarin ya halitta daga hannu kai masa addu'a. Addu'a ta biyu shine sallah, ita wannan wajibi ce ma alal kifa, alal kifaya, wajiban alal kifaya ke, dole ne a samu waɗansu addinai musulmai sun yi masa sallah. Cikin sallah da mafi muhimmancin abin da ake a ciki shine addu'a. Da annabi ce za sallatu ma'al mayyit fa akhlisu lahu du'a, idan za ku yi mamaci addu'a a sallah kai ku kebace shi da addu'a. Bayan da nan idan an kai shi kabari an binne shi, idan mutane sun tashi za su baje lokacin addu'a ne, ana binne shi lokaci ne na addu'a. To amma a nan gurin a lura dole a yi sunna a nan, dan addu'a da za mu zo mu ce a kanar da kulhu Allahu kafa uku na garga abun da ni lafiya, wannan duk bidiyoyi ne. Abinda annabi ke cewa ku roƙa wa dan uwanku gafara, ku roƙi Allah ya tabbatar da harshen zaka a nan yana sanar da tabbata. To lokacin nan limin ya daga hannu ya sa shi kadai, wancan ya sa shi kadai, wancan ya sa shi kadai, duk wanda ya gama ya tafiya yi a cikin jami'i bid'a ne, bai da ba sai ya yi kowa zai tafi yi ba zo na yi ba. Shine zan san hadisi ne da shine kuma abin da za ku fahimta cikin ayatu sura Tauba, wala tusalli ala ahadin minhum ma da abadan wala taqum al-qiyam al-qiyam. Duk far addu'a da shine bayan bindi, bayan bindi kowa zai da shi kadai kuma abin da za ka roƙa masa gafara. Inda Hausa ka ce ya Allah kai masa gafara, ya Allah ka tabbatar da harshen sa wajen tambaya, ya Allah ka bashi iko a tambayoyi, ya Allah ka dukansa, ya Allah ka yi kamar mai ta wannan, ya Allah dukansa ko awa ɗaya kai baka yi laifi ba. Idan an binne mutum annabi, annabi na tsayawa akan kabarin mutum yana masa addu'a, gwargwadon tsawon lokacin da za a kama rakumi, a yanka, a fere, a raba nama. Mun ji nauyi nan. To tsawon lokacin da annabi ke yi na addu'a kenan, wani malami ya taɓa tsayawa kabarin kai maka wannan. Abin da za ka yi na ƙarfi abin da lillahi kullu wala hubu ga walidanmu ba ga mushi ma mutum ba ga walidanmu ba mu mutum ba ku gujewa walidanmu ku gujewa kaga ba wanda ya ba mutum ganta kullu wala hubu ba wanda ya ba mutum ganta ya Allah ya jirka ya Allah mutum gafara ya Allah rahmshe shi ya Allah tabbatar da rufe sa wannan shi ne sunna kuma kowa ya yi kadai kuma duk wanda ya gama ya tafi ana gamawa kowa ya dare ya tafi sa tun daga makabarta ya halaka ka tsaya ka samu duk wanda mutuwar ta shafa wani Allah cikin wani Allah cikin su da gafara daga nan kaci in baka samu labari ba sai a gida sai ka bi shi in ka zo gida baya na aka siya da shi ofis sai ka bi shi ofis amma shi ya zo ya shimfiɗa tabarma a yi kwana uku ana ci a sha a bankare raguna a cika ji a sha roba rodo to wallahi wannan ba mu ce aka yi wa kata ba al'ada sai mun riga mun saba fasa sai yana da wahala kwarai da gaske amma wallahi sabawa manzon Allah ne wallahi sabawa manzon Allah ne manzon Allah lokacin da dan sa Ibrahim ya mutu kuka yayi an ga hawaye na zuba daga idansa hawaye manzon Allah ya ce wa lalle idan na idan nuna kusa da hawaye amma ba abin da za ku faɗa sai abin da Allah ne dan haka bai shin fada tabarma an zo an masa da soba lokacin da ya rufe babbanta Hamza ibn Abdul Muttalib a yankin Uhudu bai shin fada tabarma an zo an masa da soba lokacin da ya rage Khadija matarsa wanda bayan mutuwarta kawayenta ma zai sa a dafa abinci ya ce a rabawa kawayen Khadija saboda imamunta manzo Allah bai shuka da tabarma an zo an masa da shi abin nan ba lokacin da ya rage manya sahabbansa guda uku a gazawar mota Jabir ibn Abi Talib da Zaid ibn Harisa da Abdullah ibn Rawaha su uku duk aka yi rashin sa'awar nan yankin manzon Allah bai zo ya musa abin da ba a yakin Uhudu mutum 70 suka yi shahada annabi bai shifa tabarma an zo masa da aziya ba rige na kuka samu wallahi tallahi bidai Allah bai ce ba manzon Allah bai ce ba amma al'ada ta rafe kuma a nan garin ma kowa kun hariya kun mudi dan bayan sai a zo zaman janaiza shike nan kuma sai a zo musamman a tajirin sai su rinka gasar bayan da shanu sai ga mutum yana dan uwansa lokacin da dan uwan ke da rai ba ruwan ka da shi yana cikin wahalar rayuwa kana da miliyoyin nerori amma da ya mutu sai ka shigo da tabarma ka zo masa da ajiya abokan ka sai kawo maka shanu kana ci wallahi tallahi bi da ali bai dace da koyar roman dan Allah ba ga sahabiya hadisin sa da cikin Bukhari ummu Sulaim ma aikar Anas bin Malik dan ta ya mutu uban na jinta kai tun dan lokacin da zai fita da gidaran bai da lafiya yana da imami ya fita neman abin kafin ya dawo yaron ya mutu sai ta tsara yaron ta ajiye ta masa sura ta komai tana jiran kuma gida da ta jira zai zo ta shirya masa abinci ta shirya masa abin sha ta yi ado ta yi wanka ta sanya tufafi ta sanya turare ta yi ado mijin ya zo ko abin da ka bazar masa ya kiti ya yaran ka kiti sai ce huwa askaru mimma kana yana cikin hali mafi natsuwa sama da nada halin mutuwa ai shi ne mafi natsuwa tunda ko motsi mutum ba yayi sai mutum irin wannan kidayar da shi shi bai san ya mutu ba ita ku ta san ya mutu sai ta jike da ta kawo masa abinci sai ta kawo masa abinci a fiya tana sai masa farfasa irin ta mata har sai da ya sadu da ita a wannan dare bayan ya kammala ta ce da shi yanzu idan ka je wani gida ka karbi kayan aro ko diga ko fatanya ko wani abu ka gama amfani da shi sai masu gidan suka zo suka ce ba mu kayan mu za ka yi baki ciki ya ce a wannan ba zan yi baki ciki wanda ma a musu godiya ya ce to sai ka nemi ladan rashin da Allah ya yi maka dan mu da Allah ya ba mu aro ne kuma ya karbi kayan sa aka je aka faɗa manzon Allah me ya faru manzon Allah ya ce kun yi angwanci a wannan daren ya ce eh manzon Allah ya ce ya Allah ka sa musu albarka a wannan daren sai ta samu sai Allah ya mayar musu gurbi da wani ta wani marwayi ɗaya daga cikin marwayi hadisin ya ce na ga jikokin wannan dan ko dan wannan dan da aka haifa mutum goma dukkanin su hadisan Qur'ani sarata Allah ya mayar musu gurbi da wani to ne kuma wannan da ta ce wa maka mutuwa kai kwana goma baka ta abinci ta yi kwana goma baka ta abin gujewa da abin kana yi kuma wannan rashin mikawa Allah ne. Rashin mikawa Allah ne. Zama kuma zuwa yi wannan zaman makoci kuma wannan duk bidowoji ne ba su da asali cikin addini. Wallahi ba malamin da zai kawo maka ko da rabin hadisi ba hadisi ne ba. Ka ko da wani fikihu haka a fikihance wallahi ba ku. Ijiji hadi na malamai cewa a zauna a yi wannan babu. Duk abin da ake irin wannan al'ada babu shi a littafi. Ka kalubalance su a kawo tun daga alari har Ismawi a bari a karanta a faɗa maka babu. Amma tun da malamai suna samun kudin sadaka a ciki ga sadaka uku ga ta bakwai ga ta arba'in. To ba ga ta shekara. Gafi gawun magan da za a yi daina. Amma wallahi da ku ce kun daina bayar da sadaka a zo a yi addu'a da sadaka fi sabilillah kyauta da yi kyauta sadakar wallahi sun daina zuwa. Ku jarraba kuma ku daina. Duk malamin da yake wannan zuwa da yake a ta yi sadaka uku. To idan ya zo yi addu'a sai ka fito Allah saka da jiri kan Allah Allah saka da jiri Allah duka mahaifa Allah duka mahaifa ya tashi ciki. Wallahi ya daina zuwa gidanka idan ya mutu.